Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Binta Sulemani da ce tare da Murtala Faruk Sanyinna muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Laraba 5 ga watan Afrilun 2023. Bayan wani dan jinkiri kaddamar da kwamitin miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin jihar ta jam'iyyar NNPP. Gwamnatin jihar Kano a Najeriya ta ce tana daukar matakan da suka dace domin ganin an miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin cikin kwanciyar hankali da lumana. Kungiyar Tarayyar Turai, wato EU, ta ayyana shirin bada tallafin makamai ga wasu kasashen Afirka masu fama da matsalolin ta'addanci waɗanda suka hada da Jamhuriyar Nijar da Somalia. Muna kuma dauke da karatun Alkur'ani mai tsarki da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan, ga Murtala da labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yau Laraba, Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana yin Allah wadai da matakin gwamnatin Taliban na haramtawa matan Afghanistan yi wa majalisar aiki a nan Afghanistan. Tana mai bayyana haramcin da cewa ya saba doka kuma ba za a lamince da shi ba. A cikin wata sanarwar da ta fitar a ofishinta da ke Kabul, Majalisar ta Dinkin Duniya ta ce wannan mataki ya bayyanar da take haƙƙin bil'adama, wato take haƙƙin mata ƙarara, da saba dokoki da ka'idodi na ayyukan jinƙan jama'a da kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa. Taliban dai bata fito fili ta yi magana kan haramcin ba. To amma an sanar da jami'an Majalisar Dinkin Duniya a jiya Talata cewa ana faɗaɗa dokar haramcin ma'aikatan ceto mata da ke wanzuwa. Shugabannin Taliban sun saka takunkumi ga mata Afghanistan tun sa'ad da suka karɓe mulkin ƙasar ta kudancin nahiyar Asiya a shekara ta 2021. 'Yan sandan Isra'ila sun kai samami a masallacin Al-Aqsa da ke birnin Kudus, inda suka harba gurneti tare da dukan matasa Falasɗinawa waɗanda suka yi jifa da duwatsu da kwalaben wuta a lokacin wani rikici da ya ɓarke a wani bikin hutu. Falasɗinawa a Gaza sun mai da martani tare da harba ruka a kudancin Isra'ila, wanda ya haifar da jerin hare-haren Isra'ilar ta sama. Rikicin da ya zo ne a daidai lokacin da musulmai suke azumin wata mai alfarma na Ramadan, yayin da su kuma Yahudawa suke shirye-shiryen bikin Idinsu. Ire-iren wannan arangama a harabar wurin ibada mai girma da ake takaddama a kai ya haifar da ƙazamin yakin kan iyaka tsakanin Isra'ila da shugabannin Hamas na Gaza a can baya. India na ɗaukar matakan inganta amfani da kuɗaɗenta domin cinikayyar ƙasa da ƙasa a zaman wani sashe na yunkurin bunƙasa sha'anin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da ake fama da ƙarancin kuɗin dala ko kuma aka ƙaƙabawa takunkumai. Ƙwararru a fannin kasuwanci sun ce yunkurin haɓaka kuɗin rufi na India a zaman wani zaɓi kan dala da sauran kuɗaɗe kamar euro ya haɗu da ƙwarin gwiwa bayan takunkumin da ƙasashen yammaci suka ƙaƙabawa Rasha sakamakon yaƙi da take yi da Ukraine, wanda ya sa New Delhi da Moscow yin cinikayya da kuɗaɗen da ba dala ba. Ƙasar ta India bata bi sahun takunkumin da Amurka ta jagoranta ba. Haka kuma shigowa da ɗanyen mai mai arha daga Rasha ya haɓaka sosai a shekarar da ta gabata. Sakataren ciniki da kasuwanci na India, Sunil Baswal, ya faɗa a wani taron manema labarai a ranar Juma'ar da ta gabata a New Delhi cewa New Delhi za ta ƙarfafa cinikayya ta ƙasa da ƙasa ta hanyar amfani da kuɗaɗen rufi. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun yi watsi da wani gargaɗi daga ofishin jakadancin China na cewa kada su gana da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen wadda ke ziyara a California. Wani ayarin 'yan majalisar 17 daga dukkan jam'iyyu siyasa biyu sun rufa wa kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy baya a wani taro keɓance da Tsai a ɗakin karatu na Ronald Reagan da ke California. 'Yan sa'o'i kafin taron, wasu kafafen yaɗa labaran Amurka sun ba da rahoton cewa wasu 'yan majalisar dokokin da za su gana da Tsai sun sami saƙonnin imel da ke bayyana damuwar China da kuma ƙalubalantar da take yi wa yunkurin. A cikin saƙon na imel da aka aiko wa muryar Amurka, Li Shen da aka bayyana a zaman jami'i a ofishin jakadancin ya rubuta cewa bangaren China bai amince da duk wani nau'i na tattaunawa tsakanin Amurka da Taiwan ba. Haka kuma yana kalubalantar ziyarar da hukumomin Taiwan din suka kai Amurka da kuma kin amincewa da duk wani nau'in mu'amala na jami'an Amurka da hukumomin Taiwan. A ƙarshe, masu rajin daidaito tsakanin jinsi a Namibia sun yi na'am da marhabin da naɗin alƙalai mata a kotun kolin ƙasar karon farko a tarihi. Shugabar ƙungiyar lauyoyin mata ta Namibia, Ruth Heronga, ta ce naɗa alƙalai uku mata, wanda shi ne karon farko tun da ƙasar ta sami 'yancin kai, na zama wani muhimmin abu na tarihi. Herong ta kuma ce duk da yake mata sun sami ɗarewa kan muƙaman siyasa, har yanzu an bar ƙasashen nahiyar Afirka da dama a baya ta haujin wakilcin mata a manyan makamai na fannin shari'a.
It is now recognized that the contribution of women judges worldwide and their active participation.
Tace a yanzu ya bayyana cewa gudunmuwar da alƙalai mata a duk faɗin duniya da kuma shigarsu a dukkan matakan shugabanci yana da muhimmanci a wajen tabbatar da raba daidai da demokradiyya. Da waɗannan da aka nada, ƙasar Namibia ta bi sahun sauran ƙasashe a wannan nahiyar da ma duniya baki ɗaya waɗanda tuni suka naɗa alƙalai mata a manyan kotuna.
Fakai da Murtala Faruk Sanyi na da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnatin jihar Kano a Najeriya ta ce tana daukar matakan da suka dace domin ganin cewa an miƙa mulki ga sabuwar gwamnati cikin kwanciyar hankali da lumana. Gwamnatin ta ce jinkirin kaddamar da kwamitin miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin jihar ta jam'iyyar NNPP ya biyo bayan rashin miƙa sunayen mutanen da za su wakilci ofishin gwamna mai jiran gado ne a cikin kwamitin. Daga Kano ga rahoton da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana.
Duk abin da za a dai shafi wannan harka ta miƙa mulki, muna fata za a yi shi cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ni na yarda cewa duk lokacin da aka samu rashin fahimta daga farkon abu, idan dai har wa'anda aka ba alhakin gudanar da wannan tsari mutane ne da suka san harkar gwamnati, suka san harkan yanda abubuwa ya kamata a ce sun tafi kamar yadda ya kamata, to ina so in tabbatar maka da cewa daga ƙarshe za a samu kyakkyawan fahimta. Kuma daga dukkan abin da nake gani, kamar an fara samun kyakkyawan fahimta tsakanin wa'annan kwamitoci guda biyu.
Ka ce an fara samun fahimta a daidai lokacin da ka fitar da sanarwa, har ma kake ba da shawarwari ga shi gwamna mai jiran gado misali. A wannan rana ne kuma suka sake fitar da wata sanarwa ɗauke da wasu bayanai masu kamanceceniya da wadda har ma kai martani akai.
To ai kamar yadda na faɗa, yawanci ka san akwai rashin fahimta yanda abubuwa suke tafiya. Mu mun duba kundin tsarin mulkin Najeriya ne, kamar yadda muka yi bayani a sanarwar da muka fito da ita. Shi gwamna har yanzu shi ne gwamna, ba sai na sake maimaita abin da muka fitar da shi ba, wanda al'umma sun riga sun fahimta, kuma na tabbatar da cewa su ma sun fahimci abin da muke kokari mu jawo hankula. Magana ce ta jawo hankulan ita kanta jam'iyyar NNPP da shi kansa gwamna da yake jaran rantsuwa a jihar Kano. To amma kaga hakkinmu ne idan aka yi abu ba daidai ba, muna gani ya zama dole a matsayinmu na wanda muke gwamnati mu jawo hankula. To abinda muka yi kenan, majalisar zartarwa ta jihar Kano ta amince da kwamiti, har mun nemi shi gwamna da ya ci zaɓe ya kawo mutum uku wanda za su zama ɗan wannan kwamiti da muke da su, wanda zai kawo tsare-tsare da yanda za a bada mulki in Allah ya da a 29 ga wata mai kama.
Ka ce kuna jiran wakilcin da kuka nema na mutum uku, idan ya zama kamar ba su kawo ba misali, kuma ku gashi gwamna ya ba ku ko gwamnati ta ba ku lokaci, za ku ci gaba ne da aikin ku ko kuma shi kenan za ku ta dakon har sai lokacin da suka turo wakilci?
Ai tunda doka ce ai dole za a ci gaba, ai koma dai me ya faru, ko an aiko ko ba aiko ba, za mu ci gaba da gudanar da tarurrukanmu da tantance abubuwa da bayanai da muke da su. Su ma kuma mewa za su ci gaba da gudanar da irin nasu tsare-tsaren da suke so, wanda na san daga ƙarshe dole sai an samu lokacin da za mu zauna da mu da su domin a tantance irin waɗannan bayanai.
Ba ga waɗannan abubuwan da kake bayyanawa mutane, akwai wasu matakai da ku a gwamnatance kuke ɗauka don dai a yi wannan karɓa da miƙawa cikin kwanciyar hankali da lumana?
Gaskiya duk wani mataki da ya kamata a ɗauka, mataki ne guda ɗaya, samu kyakkyawan fahimta tsakanin wannan kwamiti da su kansu kwamitin da suka fara, mutane su fahimci menene ya kamata su yi, inda bai kamata su je ba su ta kakansu burki. Mu ma za mu tsaya mu duba a matsayinmu na gwamnati duk abin da ya kamata mu yi, mu tabbatar da cewa an gudanar da wannan abu cikin farin ciki da kwanciyar hankali, ba tare da wani tashin hankali ko kace na ce kamar yadda aka fara daga farko ba. Da dar Allah za mu yi.
Madalla, an gaishe ka Mahmud Ibrahim kure da wannan rahoton. Bari kuma mu nufi Niger, inda kungiyar tarayyar Turai wato EU ta ayyana shirin ba da tallafin makamai ga wasu kasashen Afirka masu fama da matsalolin ta'addanci, waɗanda suka hada da Jamhuriyar Niger da Somalia. Kasashen Afirka da dama sun dade suna kiraye-kiraye ga kasashen duniya a ci gaba da neman hanyoyin murkushe tashin hankali da suke fuskanta shekaru da dama. Sai dai masana na bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da fa'idar wannan yunkuri na kungiyar EU. Wakilin murya Amurka da ke Yamai, Sulemomini Barma, na ɗauke da ƙarin bayani.
Shugaban sashen kula da siyasar tarayyar Turai a ƙasashen waje, Joseph Borrell, da ke jawabi a yayin taron tsaro da ya gudana a makon jiya a Brussels, shine ya tabbatar da wannan aniya ta bayar da tallafin makamai samfarin Armletal wa ƙasashen Niger da Somali. Yana mai cewa sanannen abu ne, abokan hulɗarmu na ƙara nuna buƙatar samun tallafin bindigogi. Eh, kwarai, irin abin da muka yi wa Ukraine muna iya yin sa, kuma za mu yi shi domin wasu. Matakin da masanin sha'anin tsaro Ahmad Bunt Jallo ya yaba da shi domin a ra'ayinsa alama ce da ke nunin kasashen yammaci sun gamsu da jajircewar Niger a yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel.
Niger ba tauke sojanmu ba kamar su yi banna cikin yakin da suke yi, suna ta kashe mutane babu hanya, babu dalili, babu wannan. Don wannan ne ina tamanin Union Europeen ya gane sojanmu, sojan ne masu yaki da hankali. Kuma Niger ya gode ne, yana so bindigogi don ya samu ya kare da waɗannan na ta'adda. Bayan ministan na Amerika ya zo, bayan manyan mutane sun kuzo sun kai ziyara cikin Niger, sun ku gane muna da niyya mu yi kokowa da waɗannan dan ta'adda. Yau inda Niger yake, mu gaji mun sa kudi, amma ba mu ga mu dace bisa waɗannan dan ta'adda. Don abin da nake so mutane su gane shine, kowane ne ya kawo mun bindiga, mu karba don mu samu mu yi yaki, tunda yaki nan cada ne.
To sai dai a nasa bangare, wani jigo a kungiyar fafutuka ta Rotab Muhammadu Aisami Ciroma na nuna shakku game da alkawalin na kungiyar EU a bisa wasu dalilai.
Wannan zance dai abin da suka yi ikirin suna yin shi a Niger, ko mai wannan kawai zance ne babu zahiri ciki. Mun ka dauka Turai da kake gani, ikirin kin nan sun dauke ta kamar ƴan uwan su ne, mutanen su ne, kamar duk su ne. Shi yasa kaga sun yi wannan hobbasa, sun sa kudade da yawa, sun sa ba da makaman yaki da yawa. Amma an kaliwa munan kasashen mu na Afirka sun dauke mu yaran su ne.
Kyakkyawar hulɗar da ke tsakanin kungiyar tarayyar Turai da gwamnatocin Niger da ta Somalia, da kuma yadda waɗannan kasashe suka ki sakin fuska wa kamfanin sojan haya na Wagner ballantana ya sami su kunin kulla wata mu'amala, na daga cikin hujjojin da aka dogara da su wajen amincewa ba da wannan tallafi. To amma tsohon soja Ahmadu Bunt Jallo na ganin
Hausawa ke ce, in ka fado cikin rami, kowa ya baka hannu, yana kana kama tun da kai so kace kai ta cikin raman nan don kana cikin matsala. Kowa ya gani Burkina Faso da Mali yau yanda sojojinsu suna murna, sun samu manyan bindigogi, sabbin bindigogi suna ta yaki. Yanzu dan ta'addan man kasar nasu nan ba san ma daga ina ne ana halbe su ba, kawai suna nan sai su gani abokansu sun mutu, su ma waɗanda sun yi rai sai su yi ta gudu.
Kawai yanzu ba a bayyana ranar da za a bada wannan tallafi na makaman kungiyar EU ba, ballantana batun sanin adadin su a yayin da yaki da ta'addanci ke ƙara zafi a yankin Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, yanzu kuma sai shiri na musamman daga Najeriya akan azumin watan Ramadan, wanda Hassan Umar Tambuwal ya haɗa mana.
Watan Ramadan, watan azumi, wata ne da Allah madaukakin sarki ya wajabtawa musulmi maza da mata yin azumi a cikin sa guda 30 ko 30 ba daya. Sai dai a wannan shekara ta bana musulmi da yawa maza da mata suna korafin cewa azumin ya zo daidai lokacin da ake fama da karancin kudi a hannun jama'a a fadin Najeriya. Don haka ana yin azumin ba cikin jin dadi ba, wasu ma sun ce ana yin azumin a cikin kuncin rayuwa. Wani shahararren malamin addinin musulunci kuma limamin masallacin juma'a yayi bayani dangane da abin da ake nufi da azumin watan Ramadan tare da yin ƙarin haske a game da masu azumi da kuma yadda azumin ya kamata ya kasance. Suma wasu daga cikin masu azumin sun yi bayani a game da halin da ake yin azumin a halin yanzu.
Sunana Musa Muhammad, ni ne limamin a karar Akinyele Ibadan. Abinda ake nufi da azumi Allah ya saukar wa annabinsa shine abinda zaka kame bakinka, ba zaka ci ka sha ba, ba zaka kusanci mata ba, alfasha, dukkan wani abu ba zaka kusanta ba, azumi kenan.
To menene ka'idodin ko sharuɗan azumi?
Sharuɗan azumi ka rike bakinka tun daga kusan wayewar gari, zaka rike bakinka har ya zuwa faduwar rana. Rana tana faduwa to sai ka dauki ruwa ka sha, wannan sharadi ne daya. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana sharadi na farko wanda zai sahur kusan wayewar gari zai samu lada mai yawa cikin sa, wanda da rana ta fadi zai dauki ruwa ya sha, yayi bude baki ko kuma ya samu dibino ya bude bakin sa ko lemo ya bude bakin sa, zai samu lada mai tsoka a wajen Allah ta'ala madaukakin sarki.
Malam, me ya kamata mai azumi yayi?
Mai azumi abin da ya kamata idan yana da iyaye ya kula da su cikin wannan azumin, sau da kafa ya yi musu biyayya saboda ya samu shiga aljannar ubangijinsa, ka gane. Kuma azumi abin da ake so a cikinsa, in kai mawadaci ne ka yawaita alheri a cikinsa da sadaka, ka yawaita a cikin azumi.
Dawa ya kamata ya yi azumi?
Wanda ya kamata ya yi azumi duk musulmin da yake cikin lafiyarsa kalau, ba wata larura a jikinsa, inda musulmi ne ba keɓance kowa ba, kana musulmi ka kai munzili kana da lafiya, ko da wanda lokaci ya kasance in azumin farin Allah ya zo kar kai wasa a cikinsa.
To malam, suwa ne ne kuma azumi ya yi madahiri cewa a lokacin azumin kada su yi azumi?
Kaman mace mai ciki, azumin zai cutar da ita, za ta ajiye shi kafin aifota, ka gane ko? Kuma matar da take shayarwa idan ta ga ɗanta zai samu rauni a ciki, tana ajiye azumi. Marasa lafiya wanda rashin lafiyarsa ya kai ya kawo bai san halin da yake ciki ba, zai ajiye azumi. Matafiyi an ba shi dama tafiyar da za a kai kaman mil 48 haka, yana ajiye azuminsa sai bayan azumi ya ɗauka ya rama. Tsofaffi kuma waɗanda tufan tukub ya kai musu suna ajiye azumi su auna da karkono su bayar, haka Allah ya ce.
Sunana Hassana.
Azumi ke tafiya?
To azumi alhamdulillah tunda addini ake bautan Ubangiji ake, amma magana matsalolin kasuwanci da sauran rashin kuɗin nan duk sun addabi jama'a.
Hajji Hassana, ake abinci ne?
To sana'a na abinci, yanzu ma ni abincin ma ban san dabaran da za a yi ba, ba a cin abincin saboda mi babu kuɗi ƙasa.
Din ki abinci da jijihi, amma masu azumi ba su zuwa su saya?
Masu azumi suna zuwa su saya, waɗansu su saya suna da kuɗi, waɗansu kuma su saya su ce sai sun samu.
Akwai masu saya ba shi da yawa kenan?
Sosai ma tun da babu kuɗi.
To can da kafin azumi ya fi yanzu ciniki sosai?
Sosai ma, ba a haɗa kafin azumi da yanzu ciniki.
To kamar waɗanne irin matsaloli ne kuke fama da su a cikin wannan azumi?
To matsaloli kan an ai ba a tambayoyin matsalolin da ake fama da su. Kuɗi, banda rashin kuɗi da rashin abubuwan makarufi menene, ba a samun komi cikin azumin nan. Da ko azumin da suka wuce can za ka ɗan yi buɗe bakinka waje-waje da ɗan namanka da ɗan kayan dai har dai mu tsofaffi da ɗan ganye, to yanzu babu.
Ana ki gani me ya kawo rashin waɗannan abubuwa ciki har da kuɗi?
Ni wallahi na gani daga laifin duniyan ne ko hukumar gwamnatin ne shi ne ya sa ba su sakan mana kuɗi ba, ko kuma ikon Allah.
Sunana Adamu Magaji Muhammad, daga nan a Kinyale Ibadan.
To yaya batun azumi?
To azumi, to sai dai mu ce alhamdulillahi. Alhamdulillah, amma dai gaskiya muna cikin wani yanayi gaskiya.
Kamar wani irin yanayi?
Yanayi gaskiya na tsadar rayuwa. Abubuwa sun yi tsamari da yawa gaskiya. Muna dan cikin matsaloli da dama, sai dai muna neman daukin Ubangiji kuma da gwamnati ta tallafa mana.
Kamar me kake nufi?
Gaskiya abinda nake nufi cewar abubuwa sun yi kuɗi da yawa, sun yi tsada.
Kana nan kayan abinci ko kayan masarufi ko kuma a ce kayayyakin ado?
Kai ba wanda ba taba ba, amma mu dai yanzu abinda yake damu mu talaka abinda zamu ci mu sa bakin, musamman mu da muka taso da daga muka bar garuruwan mu muka zo nan dan neman na abin da zamu rufa juna asiri to da kyar muke tsira da abin da zamu ci ma ballanta ne abin da za a sa tufafi da sauransu kuma ga yara da sauransu amma dai gaskiya yanzu dai matsalar mu dai abincin ma mu shi muke so Allah ya taimake mu a ce mu samu shi baja sannan a zo a yi magana wani tufafi
sunana Muhammadu Sani Yangabula
to me zaka ce game da azumi
game da azumi dai sai mu Allah hamdala tunda dai muna nan muna dan kakirkakir muna samu abin da muka ci amma dai magana kuɗi babu hasan tambayar
to amma akwai lafiya
Allah ya lamuki
kuma ayyuka suna taya gurgurdo
kana taya bakin gurgurdo amma lai babu kuɗi
amma ana samu na abinci
ana samu na abinci dukan muna samu alhamdulillah sai mu Allah shukura
baka da wata matsala
babu matsala Allah Allah ya lamuki
to karanta na dai abubuwan da zakai a cikin wannan azumi kamar a ce tufafi don yi ma yara ga sallah da mata
wallahi hasan Umar Sambol ko guda ban tana da ba
to me yasa
to ba a samu abinda aka samu bai wuce abinda aka ci
to amma lokaci na kuriya domin sallah na kusantowa
to lokaci kai hakuri sai dai in ba mu samu ba mu hakuri mu wanke wadanda gare mu musa
to su mata da yara fa
to sai hakuri
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal to yanzu kuma sai labaran wasanni daga bakin Redwan Abbas a Ghana
wasanni a takaice
Ayu ya amince cewar kashin da Nottingham Forest ta sha da ci 2-1 a hannun Leicester United a ranar Talata a gasar Premier League din Turai wani kalubale ne gare shi sauki da dan wasan na Ghana ya samu daga raunisa cikin hanzari ya nuna irin sa daukarwarsa ga clubin kuma an ba shi damar murzali da wannan wasa Ellen Road Ayu ya yi wasa tsawon minti 20 inda yayi duk ya abin yi amma kokarin sa bai isa dan kwasar da Leeds ba ga nasarar da kuma mashi da Forest matsayi na 17 abinda ya dan dara layin wadanda za a iya sallaman su in an gama gasar a haka duk da ciwar a wasanni 8 da sun kai ba su ci ko da wasa daya ba Ayu ya fada a sakon Instagram cewar za su ci gaba da yin fada sai sun ga abinda ya tube wa bosu nadi a karshe dai dan wasan gaba na Black Stars ya jefa kwallo a raga bayan watanni 5 ya kasa yin katabus wannan ya faru ne yayin karawan Atletico Bilbao da Osasuna a wani wasan Copa del Rey a ranar Talata famar da Williams ke yi wurin zura kwallo a raga tun nasarar zumunci da Yudinis su sumin kakan bana dahir yake kuma Pau-pau ya kasa cin kwallo a manyan wasanni tun kwallo da ya ci Villarreal a watan Oktoba dan wasan bai yi wata ba da damar da ya samu a wasansu da Osasuna inda wani kwallo da za su fita da kwallon saraka ya bijiro masa ya kokarta ya zura a raga ya baiwa Bilbao damar shiga gaba a zagayen farko na ainihin karawarta a wannan wasa na kusa da na ƙarshe da an kai a gida a wasan na zagayen farko Bilbao ta yi galaba da ci 1 abinda ya kara wa golin din na Williams muhimmanci dan wasan gaba na Asantico Tokos Steven McCullough ya bayyana jin dadin sa da yin wasa a gaba tare da dan wasan kasar Brazil Matheus de Souza dan wasan biyu kowanne su ya jefa kwallo a raga a nasaran Kotoko akan RT wa Babayara Sports Stadium a ranar Lahadi 2 ga watan Afrilu da ci 4 da nema McCullough ya zura kwallaye biyu bayan da Souza ya jefa kwallon sa na farko a wasansa na biyu wa Asantico Tokos dan kasar Uganda ya karbi kyautar MVP na wasan kuma yana jin za su samu kyakkyawan kawanci da dan wasan na Brazil babu tantama ina sani da cewar muna da kyakkyawan fahimtar juna ni da Dati Souza kuma da'iman muna magana da juna haka ya bari ya zama sauki gare mu mu taka rawan gani akan fili ya fada wa Star Times dan ben zamani a ranar Asabar Anthony Joshua ya doke Jermaine Franklin a wani fada a aji mafi nauyi wato heavyweight a zagaye 12 inda Joshua ya yi nasara sai dai a dalilin suka da Joshua ya shawurin ɗan kallo mai bashi koro ya nuna cewar ya gamsu ainin da fadar da Joshua ya yi a wani fadan kuma ajin featherweight a ranar Asabar Rory C. Jesse Ramirez ya yi nasara akan dan kasar Ghana haifafen Birtaniya Isaac Dogbe. Sai dai Dogbe ya bukaci a sake ba shi wata damar ya sake karawa da Ramirez. Da wannan muka iso karshen labaran wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla an gashe ka Redwan Abbas, yanzu kuma bari mu saurari karatun Alkur'ani mai tsarki daga Kamaru.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Banjuma, dalibi daga makarantar Ashabul Kasuwa Wakin wanda ke cikin kasar Kamaru a birnin Yaoundé da Angon Brigadiri. Dan karanta muku Alkur'ani mai girma daidai gogodo insha Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Sadaqallahul
azim. Ah, to yanzu kuma masha Allah. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To binta a takaice, yau Laraba Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana yin Allah wadai da matakin gwamnatin Taliban da haramtawa matan Afghanistan yi wa Majalisar ta Dinkin Duniya aiki a nan kasar ta Afghanistan. Tana mai bayyana haramcin da cewa ya saba doka kuma ba za a lamince da shi ba. ‘Yan sandan Isra’ila sun kai samami a masallacin Al-Aqsa da ke birnin Kudus da suka harba gurneti tare da dukan matasa Falasɗinawa waɗanda suka yi jifa da duwatsu da kwalaben wuta a lokacin wani rikici da ya ɓarke a wani bikin hutu. Falasɗinawa a Gaza sun mai da martani tare da harba roka a kudancin Isra’ila wanda ya haifar da wato jerin hare-hare Isra’ila ta sama. Inda yana ɗaukar matakan inganta amfani da kudadenta domin cinikayyar ƙasa da ƙasa a zaman wani sashi na yunkurin bunƙasa sha'anin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da ke fama da ƙarancin kuɗin dala da kuma ko kuma aka ƙaƙaba musu takunkumi. Ƙwararru a fannin kasuwanci sun ce yunkurin haɓaka kuɗin rufi na India ɗin wato a zaman wani zaɓi kan dala da sauran kuɗaɗe kamar euro ya haɗu da ƙwarin gwiwa bayan takunkumin da ƙasashen yammaci suka ƙaƙabawa Rasha sakamakon yaƙi da take yi da Ukraine. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun yi watsi da wani gargaɗi daga ofishin jakadancin China da ke cewa kada su gana da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen wadda ke ziyara a California. Wani ayarin 'yan majalisar 17 daga dukkan jam'iyyun siyasa biyu sun rufawa kakakin majalisar wakilai kirin makati baya a wani taro keɓance da Tsai a ɗakin karatu na Ronald Reagan da ke California. Masu rajin daidaito tsakanin jinsi a Namibia sun yi na'am da marhabin da naɗin alƙalai mata a kotun ƙolin ƙasar karon farko a tarihi. Shugabar ƙungiyar lauyoyi mata ta Namibia Ruth Hurenga ta ce naɗa alƙalai uku mata wanda shi ne karon farko tun da ƙasar ta sami 'yancin kai na zaman wani muhimmin abu na tarihi.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatarwa, da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da injiniyanmu na yau ni ce taku Binta Suleimani, yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya, ma'assalam.